الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ɗan uwana musulmi maza da mata da na nan kusa da waɗanda suke nesa, dukkanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a Bauchi domin ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma da tafsirinsa a yau bayan wani 13 ko ga wata Ramadan na shekara ta 442 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma shi ne 25 ga watan 4 na shekara ta 2021 miladiya. Muna karatu a cikin suratul Yusuf. Jiya mun yi karatu a cikin ayoyin da ba mu samu damar kammala faɗar fa’idojin da muka fahimta a cikin ayoyin ba sai lokaci ya tsaye da mu. Mun karanta ayoyi ne tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Karanta mana waɗannan ayoyin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thumma tadallum
Thank you.
Waɗannan ayoyi su ne ayoyin da muka karanta jiya kuma muka fassara su, sun fara tun daga inda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa ya bayyana ga Azizu Misr da shi da waɗanda ke tare da shi cewa ba abin da ya cancanta domin a samu a kashe bakin wannan magana sama da a kulle Yusuf zuwa wani lokaci. Kuma hakan aka yi, aka kulle shi a yayin da ya shiga cikin wannan kurkuku, sai ya shiga tare da waɗansu samari guda biyu. Waɗannan samari ganin kyawawan ɗabi'u irin nasa da kuma ganin cewa ya gwanance wajen fassarar mafarkai, sai suka kawo masa labarin mafarkin da suka yi. Ɗayansu ya ce shi ya gan shi yana matsar giya, ɗayan kuma ya ce ya gan shi a mafarki yana ɗauke da gurasa, tsuntsaye suna caccakar gurasa. Sai suka ce ba mu labarin fassarar wannan mafarki namu, domin mun gan ka cikin masu kyautatawa. Annabi Yusuf sai ya fara da wa'azi da gabatar da kansa kafin ya gaya musu fassarar mafarkinsu. Wajen gabatar da kansa ya ce da su, babu wani abin da zai zo muku na daga abincin da za a ciyar da ku, face sai na ba ku labarinsa tun kafin ya iso gare ku. Ya ce wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya sanar da ni. Ya ce kuma abin nan, ya ce da su kuma shi yana kan addinin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kai shi da iyayensa, amma ya bar addinin waɗanda suke bautan gumaka, waɗanda ba su yi imani da Allah ba ballanta na tashin kiyama. Ya ce ya bi addinin iyayensa da kakanninsa tun daga Annabi Ibrahim zuwa kakansa na kusa Annabi Ishaq zuwa mahaifinsa Annabi Yaqub. Ya ce mu ba za mu taɓa yin shirka da Allah mu haɗa shi da kowa ba. Wannan yana daga cikin falalar Allah gare mu da sauran mutane, sai dai ba kowa ne cikin mutane suke godiya ba. Ya ce da su shin ya ku abokan zamana a cikin kurkuku, yanzu a riƙi Allah guda ɗaya shi ya fi dacewa, koko a riƙi alloli ababen giji waɗanda suke barkatai? Sai ya ce da su ba komai kuke bautawa ba daga cikin abin da ake bautawa kuma bayan Allah, face waɗansu sunaye da kuka ƙirƙira kuka jinjina musu ku da iyayenku, waɗanda Allah bai saukar da wata hujja ba akan haka. Ya ce hukunci yana ga Allah ne kaɗai, wanda sai an je gare shi ya yi hukunci. Ubangiji ya yi umarni cewa kar ku bauta wa kowa sai shi. Ya ce wannan shi ne addini tsayayye miƙaƙƙe wanda bai da karkata, amma mutane da yawa ba su sani ba. To wannan shi ne abin da iya ya gaya musu na wa'azi, sai ya fara gaya musu fassarar mafarkinsu. Ya ce da su ya ku abokan zamana a kurkuku, fassarar mafarkinku ga ta nan. Wanda ya ga yana matsar giya ɗin nan zai ci gaba da shayar da giya ga ubangidansa, amma wanda ya ga yana ɗauke da gurasa, tsuntsaye suna caccakar gurasar, shi kan tsire shi za a yi, kuma tsuntsaye za su caccaki kansa bayan ya mutu. Suka ce da shi kai ka ce kamar sun ce haka fassarar ta ce, kuma sai an yi haka, ko kuma ka ce sun ma ce mu da wata muke ba mu yi mafarki ba? Sai ce ai wannan al'amari an riga an zartar da shi, wannan abin da kuka tambaya kun tambaya kuma ya zartu akan ku sai an yi haka. To shine Allah maɗaukakin sarki ya ce mana sai Annabi Yusuf ya ce da wanda yake zaton cewa shi zai samu fita, ya ce da shi in kun koma gida ka ambaci labarina, ka tuna wa sarki labarina, ko zai tuna da wanda suka rufe suka ce hatta in zuwa wani lokaci, har yanzu lokacin bai yi ba. Wannan shi ne abin da muka ji jiya. To a cikin waɗannan ayoyi mun faɗi kaɗan daga cikin abin da lokaci ya bada dama na tafsirinsa da kuma fa'idoji, amma ga wasu da yawa daga cikin fa'idojin da bamu faɗa ba waɗanda waɗannan ayoyi suke koya mana. Abu na farko shi ne waɗannan ayoyi sun ƙara tabbatar mana da wato waɗansu abubuwa guda huɗu da addinin musulunci da iliminsa yake ƙunshe da shi, musamman ilimin Ƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sau da yawa za ga an yi laifi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza, me yasa mun mutane suna yin kaza ga wanda yayin fa amma ba zai fadi wani ba sai ce mutane sannan a cikin nan ma mun ji Allah sai ya ce mutane mutane sai ba zai gaya mana sunan mutanen ba ko ya ce a wani gari ba zai fadi garin ba ko ya fadi wuri ba zai fadi sunan wurin ba kun lura da wannan yanzu Allah ya ce mana wa dakala ba'hu sijina fatayan wasu samari biyu me yasa bai gaya mana sunan su ba yace kala ahaduhuma dayan su ya fadi sunan dayan mana bai fada ba yace mana ya sahibai sijini ya abokan zamana ya da cewa ne da wani ba ai a cikin shi ta ya fadi sunan su amma Allah ya koyi sunan sanne wa kala lillazi dhanna annahu najin minhuma yace wa wanda yake tsammani wanda ba fadi sunan wandan ba yace mana uzkurni inda rabbika in ka je wajen ubangijinka a fadi sunan ubangidan mana ba a fada ba sanne yace mana fa ansahu shaytanu zikra rabbihi nan ma da Allah ya tashi fada shi ma bai fadi sunanta ba sai yace kawai ubangidansa waɗannan da Allah yake saka ya sunaye ɗaya daga cikin hikima din ita ce saboda ya nuna wani abun da addinin musulunci da ilminsa ke kunshe da shi guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu sune a turance yanda kuka saba compatibility universality eternity da kuma comprehensiveness ilimin addinin musulunci na kowa da kowa ne inda za a faɗi suna hankalinka zai rika zuwa kan sunan shi kai tsaye ba za ka rinka gani kamar ya shafe ka ba amma an ce mutane shi yasa duk muna faɗan waɗannan fa'idoji sai ka ji kamar da mu dama ake ba da su ake yi ba shi yasa sai ba za a faɗi sunan ba domin har da kai ake yi labarin bai ƙare a kansu ba inda an faɗi sunansu sai zama kamar labarin ya ƙare amma sai aka bar sunan fill in the blank spaces fill in your name kuna fahimta duk inda ba faɗi suna ba ta sunanka in laifi ne sai ka ce to ka guji wannan laifin in abu mai kyau ne sai a ce ka aikata shi yasa ba suna a wurin wannan shine compatibility it is compatible to everyone all individual all groups and all people of all kinds sannan abu na biyu shine universality addinin musulunci na duk duniya ne shi yasa sai ba za a faɗi sunayen garuruwa ba وكان في المدينة تسعة رهط وقال نسوة في المدينة أن قال لكم سيء الشروع بدأ فتسونا قريبا ميسا إنو ونن سوى دعونا ما كتشوى قرآن نقوى نقريم إن دا كو إنا أكي فتسونا قريبا سيكا جيكا مرم بيسا فقرونكما إن دا إذا ما دولة لأ الله أكي فتسونا قريبا إن دا الله بيفتا فكرك أوكا قرآن يا جزاني hikimar da take ciki ita ce domin ka gane duk garin da ba a faɗa din nan ba kai ka ɗauki sunan garin ku ka sa a wurin shi ma wannan Qur'ani yana magana da shi sannan eternity shi ne na kowane lokaci ne har duniya ta nade likunzira bihi wa man bala likunzira kum bihi wa man bala likunzira ummal qura wa man hawlaha kowa ya shiga ciki to in aka bari ba a sa sunan gari ba ai in aka bari ba a sa lokaci ba zamanin mu yana ciki zamanin waɗanda za su zo gaba yana ciki zamanin baya ma yana ciki sannan comprehensiveness shine ya shafi ya hada komi da komi to wannan shi yasa kuke ji a wurare da yawa kamar musamman anan an saka yi sunaye duk da cewa malaman tafsiri za su ta kokari su tsamo sunan amma kar ka mai da hankali akan sunan ka mai da hankali akan darasin da ke ciki don kai ma ya shafe ka an fahimta fa'ida ta gaba ita ce suka ce nabbina bi ta'wilihi ba mu labarin fasarar mafarkin wannan ya nuna ya halatta in kai mafarki ka je neman fasara wannan mun riga mun faɗa a baya ko amma in zaka nema sai suka ce inna naraka minal muslimin zaka kai ma karka nemi fasarar mafarkin ka illa min ahadil muslimin illa min al-muhsinin ko min muhsin sai wanda kaga yana kyautatawa a addini sannan kuma ya san abu fa'ida ta gaba ita ce wato mafarki ta iyawa kai ƙarya baka gani baka faɗa amma aka fassara maka fa yana iya zama ya auku a kanka kamar yadda muka karanta wancan hadisi don haka shi yasa da suka faɗa waɗansu malamai suka ce da ya fassara sai suka ce ai mu yi wannan mafarkin ba sai ce to ai an gama tunda kun faɗa an fassara shi ke shi yasa yake da hadari kai ƙarya akan mafarki ko ka rinka tsari gishiri ka san wani yazo ya bada labarin mafarki sai ya kakkara ya jajjara to in ka kara ka jara baka sani ba ta yi batawa kake gara maka ka faɗi asalin gaskiyar kuma wani lokaci za ka yi mafarkin wani abu ya baka tsoro sosai baka san kuma shine alherin ba ana fahimta ko wani yazo yace da Imam Malik Ibn Anas yace da shi a kafin ma Imam Malik an yi haka akan Imam Malik kuma an yi haka akan Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah ya ji kansa da gafara saboda yana fassarar mafarki sai wani yazo yace masa malam menene matsayin mutumin da ya kanshi a mafarki yana tsawafi a ɗakin Kaaba tsirara kaga wannan ai kamar abun aibu kuma abun tsoro ne sai ce mutumin da sai Sheikh Ibn Baz ya ce mata in kaga wannan mafarki don oke an taba tambayin Imam Malik ne makabarci irin wannan yace na ganni a ɗakin Kaaba ina tsawafi tsirara sai ce ƙarya kake baka ga wannan ba shi malam nace mana gane yace ba gari ba ƙarya take daga baya sai ya canja sai ce ba ni na ga kaina ba kai ne na ganka sai ya ce to shikenan da ya shiru ya bar magana sai ba kai saka wannan mafarkin ba sai Sheikh Ibn Baz shi aka zo aka tambaye shi sai ce malam wani ne yace yayi mafarkin ya ga mutum yana zagaye ɗakin Kaaba tsirara sai ce to wannan mutumin da ya ga haka gufira lahu ba ta kaddama min zambihi wa ma ta afa an gafarta masa zunubanta ne gaba daya sai ce to wallahi malam kai na gani a haka sai malam ya yi ta kuka ya ce a ni bai isa a yi wannan mafarki da ni ba to kaga wani lokaci mutum zai yi ƙarya amma aka fassara da gaske ne ya riga ya tabbata don haka kar ka zo ka yi ƙarin gishiri mafarkin da wani ya ce ya kar ka ce kai kai a za a ɗora maka jangongon ɗin kuma ka kasa ɗauka sannan kuma kar ka ƙi faɗar abin da ka ganin ka ɗauka mummuna ne kamar wannan da ya yi ai kaga shi zai ga kamar abin ƙyama ne shi mafarki ba wai dole ya nuna maka zahirin abin da ka gani shi ne ba fassararsa ta zama haka bane fa'ida ta gaba ita ce wato yana da kyau malami na addini ko mutumin kirki ka riƙa gaya masa magana mai kyau na alkhairinsa wanda zai ƙarfafa masa gwiwa kuma wanda zai iya sa kai ya ɗauke ka cewa da gaske kana masa fatan alkhairi faɗar kalma mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalimatu tayyibatu sadaqa yanzu da suka zo suka ce masa ka ba mu amsa sai suka ce inna naraka minal muslimin muna gani kai mutumin kirki ne muna son zama da kai muna so mu amfana da kai wannan ya nuna duk wanda za ka yi karatu a wurinsa ya kamata ka ga masa kalma mai kyau da zai ji cewa kana masa fata mai kyau ana fahimta baya nufin cewa ba ka ganin kurakurai na mutum amma dai ka faɗa masa mai kyau ɗin yana sa kai ma ka samu abu mai kyau a wurinsa kuma ba laifi bane abinda aka haɗa shine al-itra wannan an hana shine wuce gona da iri wajen zuga mutum ka sa shi har ya rinka jin cewa shi wani ne wannan an hana a addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama duk abinda ake faɗa gabansa alheri ne amma ya hana a rika zuga shi ana masa kirarin da zai iya wuce gona da iri wani yazo ya ce mishi kai ne wane dan wane jikan wane kai ne ka zammu sai manzon Allah ya ce la tuquruni kama aqratin nasara al-masih ibn maryam kar ku wuce da ni gona da iri kamar yadda kiristoci suke wa annabi Isa har ku zo wata rana ma ku ce ni Allah ne ko ni dan Allah ne ni ban yarda da wannan ba ku ce ko Muhammadu ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya halatta mutum ya faɗi wata ni'imar da Allah ya yi masa idan zai faɗi gaskiya kuma idan ba manufarsa a wajen faɗar ita ce neman suna da neman yabon kai ba saboda Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith in Allah ya maka ni'ima ka bada labari ba laifi bane shi yasa annabi Yusuf anan ya ce la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma kaga yana ta faɗan cewa ni nake kaza wannan yana faɗa don ya yabi kansa akan abin da ba sani bane dama sun sani yana gaya musu ne yana gabatar musu da su gane ni'imar da Allah ya masa ba wai nasa bane shi yasa yake zalikuma mimma allamani rabbi yace wannan ilimin da Allah ya bani to haka ba laifi bane ka faɗi wani abu nan ilimin da Allah ya baka amma ka rika goda kanka kana faɗar kai kai ne daban kai kai ne champion kai kai ne kaza wannan zai iya kai mutum ya wuce gora da iri Allah ya tsare mu fa'ida ta gaba ita ce yadda tauhidi yake da matukar muhimmanci a wajen wa'azi da da'awa. Yanzu Annabi Yusuf zai gabatar da da'awa ga waɗannan mutane, amma farkon abin da ya fara shine koya musu tauhidi. Wannan ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Kowa Allah ya aike shi zai ce maka kaje ka koyi da la ilaha illa Allah. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura Mu'az dan Jabal a matsayin mai wa'azi kuma alƙali kuma gwamna a Yaman, yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Farkon abin da zaka koya musu shine kalmar shahada. Shi ma Annabi Yusuf anan da yazo farko da tauhidi ya fara koyarwa. Shi yasa duk abin yazo fasara mafarkin sai da ya fara gina musu da aqida. Duk malamin da zaka ga baya karantar da aqida to ba malamin sunna bane. Duk malamin sunna zaka ga yafi damuwa da a gina haƙƙin Allah tukunna kafin a zo maganar fiqhu, maganar sallah, duk wannan abuwa masu sauki ne idan an samu tauhidi. In aka rantsa tauhidi dukkan su ba su da amfani a wurin mutum. Ana fahimta ko? Shi yasa za ku ga malaman sunna in suka zo magana irin wannan za ka ga an fi jan lokaci, saboda nan wurin an zo asalin inda wato area of concentration yake. Duk malaman sunna ba sa wasa da wannan, amma malaman bid'a da malaman shirka su ba sa son irin wannan. Wa idza dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. In ana maganar tauhidi kadai sai ga suna jin kyama, suna jin haushi, ba sa son wannan. Wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun. Sai an zo maganar falalan wani da darajar wani sai ga kuma nan ana jin dadi a bata lokaci, amma darajar Allah da darajar manzon Allah ba za a bata maka lokaci ba sallallahu alaihi wasallam. To wannan ya saba da da'awan malaman sunna. Fa'ida ta gaba ita ce wato ana so mutum yayi shelan tauhidi ya nuna cewa shi dan tauhidi ne, kuma yayi shela akan cewa shi ba ruwansa da shirka, kuma ka rinka ambaton wannan kalman ana jin ka kana nesanta kanka da shirka kuma kana kusantar da kanka ga tauhidi. Yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Shi haka Allah yake, wannan shine gadon Annabi Ibrahim, iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake shi ma yake wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. Daka duk wanda yake da tafarkin gadon annabawa za ga yana nuna nesa nesa da shirka, amma wanda yake dan waken zagaye ba ya so ma yi magana akan shirka, ba ya so a yi magana akan wane ne, sai dai a faɗi falaloli, a faɗi wane ne. To wannan duka wallahi ba tafarkin sunna bane. Tafarkin sunna da ta dace da annabawa da kuma shugabansu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ka nuna ba ruwanka da shirka, ba ruwanka da mushrikai. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. Allah yake kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah yake manzon Allah ya faɗa cewa da shi da duk wanda ya bi shi to ga hanyar su nan, ina bin hanyar Allah kuma ina kira zuwa ga tafarkin Allah akan basira, kuma ni kan bana cikin masu shirka. To duk wanda bai haka ba bai amsa wannan kiran da Allah yake kul ba. Sannan kuma shelan tauhidi a ko ina, shi yasa yake wattaba'tu millata aba'i, ina nan akan addinin iyayena annabawa. Fa'ida ta gaba ita ce wannan ya nuna mana munin da shirka ke da shi, shine inda wato shi kansa Annabi Yusuf alaihi salam yake cewa wato a arbabul mutafarriquna khairun am Allahul wahidul qahar, kamar misalin da na bayar jiya. Mutumin da yake shirka sai ka gane munin abin da yake ciki, amma shi ba zai gane ba. Shi yasa ce walakinna aktharun nas la ya'lam, sai dai mutane da yawa ba su sani ba. Ka dubi munin da yake ciki, amma sai wanda Allah ya sa ya gane kafin ya gane. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a, asalin abin da kuke bauta musu ba komai bane a hakika, sunaye ne kawai. Amma yanzu wanda yake bauta wa wani Allah zai yadda da cewa suna ne zalla? To gashi ko Allah ya ce suna ne zalla ba komai bane. To wannan ya nuna munin da shirka yake da shi, kana bauta wa suna baka bauta wa object mai sunan. Saboda in an je ranar kiyama iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu, za su ce ba ruwan ku da ku. Sannan Allah ya ce in aka je ranar kiyama Allah madaukin sarki zai tambaye su, har mala'iku ma zai tambaye su, a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن سيموغو سبوتا منبا دول لأك بوتا متا سياتي الشيفة أبوتا متا بير بلشي saboda a hakikani suna ya kawo mutane suke bautawa ba a hakikani abinda suka bautawa abinda suka bautawa kuma bayan Allah ba komai bane sai dai suna ne fa'ida ta gaba ita ce wato mutum ya rinka jingina duk wani abu mai kyau ka rinka ce Allah ka saba wa kanka da wannan kar ka rinka ce kai ne duk wani abu mai kyau ka rinka jingina shi ga Allah shi yasa yake zalika min fadlillahi alaina zalikuma mimma allamani rabbi yana ta cewa Allah 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 to duk mu'mini ya kamata ya zama yana da wannan ko wani abu mai kyau ka rinka ce Allah ne kar ka rinka so sa wa mutane suna ganin ka kai wani ne a a ka rinka nuna musu Allah ya isa shi yasa ya maida ni abu kaza ta yanda ba za su ga girman ka ba sai dai su ga girman Ubangiji fa'ida ta gaba ita ce wato yadda ya kamata kuma a rinka nuna munin shaytan duk wani abu mai muni na shari ka rinka jingina ma shaytan duk abu mai kyau a jingina wa Allah mummuna ba wa shaytan shi yasa a can gaba zamu ji fa ansaku shaytanu zikra rabbihi da yace mata ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka ya ambace shi bai ambace shi ba waye hana shaytan fa ansahu shaytan shaytan ko ka manta abu karkace Allah ya mantar da ni sai dai ka ce shaytan ya mantar da ni kuskure ne kuma rashin ladabi ne wa Allah da wadansu ba su sani ba mutum ya ce wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon kaza a a ka ce shaytan ne ba a cewa Allah duk ciwo karkace Allah ya dora mun ciwo kaza a a sai dai ka ce shaytan ya samu in ka warke sai ka ce Allah ya warkar da ni ku gane wannan yana cikin ladabin Qur'ani shi yasa Allah yake annabi Ayyuba yake cewa anni mastani ash-shaytanu bi nusbin wa'da anni mastani yabdu ko kace cuta ta same ni kar kace Allah ya samu ko kuma ka jingina ma shaytan kawai dama duk wani sharri zuwa ga shaytan yake duk wani alheri kuma ga Allah Allah dai shi ya halice su gaba daya kul kullu min indillah Allah ne ya halice su amma jingina su kuma zuwa ga Allah sai dai ka jingina maka alheri domin Allah ya halicci sharri saboda alheri ne bai halicci sharri don sharri ba kun gane wannan maganar kuwa bari mai mai tata Allah ya halicci alheri da sharri amma dukkan su biyu saboda alheri ya halicce su ba saboda sharri ba yanzu idan yaron ka yayi laifi sai ka masa tsawa ko ka buge shi saboda ya gyara wannan abin da kayin alheri ne ko sharri amma shi auren sa bai aka mata sharri aka mata to shi yasa din sharri ya same ka sai ka jingina sharrin gare ka kai da shaytan dinka amma ubangiji da ya maka shi alheri ya maka don haka in kai accident a wurin Allah menene alheri ne kai kuma a wurin ka menene sharri in kai gobara a wurin ka menene sharri ne da kai da shaytan dinka amma a wurin Allah fa alheri ne me yasa saboda duk sharrin da ya same ka akwai wani alheri da Allah ya nufata a ciki yasa ya maka kayi wani sharrin ne sai aka baka irin sa saboda ka gane cewa akwai wani a saman ka to yanzu Allah ne yayi kenan alheri yayi shi yasa Allah madaukakin sarki yace kana ba da mulki ga wanda kaga dama kana kwata a hannun wanda kaga dama bayarwa me ne alheri kwata kuma ba sharri ne ka ji kana da mulki ka ji an kwace ka rasa bai sunan ka sharri Allah ce kana daukaka wanda kaga dama wannan menene sannan yake kuma kana dunkufar da wanda kaga dama wannan kuma menene amma sai Allah ce biyadikal khairu bai ce wa sharru ba duk da ya faɗi duka biyu biyadikal khairu a hannun alheri a hannunka yake sharri baya hannunka kuna fahimta saboda ka ladabi wa Allah shine in kai ciwo karka jingina wa Allah ka ce Allah ya tsora mun ciwo kaza a a na yi ciwo kaza dai kana warkewa sai ka ce Allah ya warkar da ni shi yasa yace fa ansafu shaytan karka ce Allah ya mantar da shi sai dai ka ce shaytan ya mantar da shi fa'ida ta gaba ita ce idan mutum yayi tambaya to ana iya bashi amsa sama da abin da ya tambaya saboda abinda yake hikima a wajen bayar da amsa a musulunci shine ka amsa wa mutum tambaya ka bashi amsar da yake bukata ba amsar da yake so ba akwai bambanci tsakanin amsar da nake so inji in nayi tambaya da kuma amsar da nake bukatar sani ba dole bane ni mai tambaya a matsayina na almajiri in gane cewa ina bukatar amsa kaza amma zan ji a raina ina son amsa kaza amma malamin da na tambaye shi shi zai gane ina bukatar amsa kaza ne to in ya ban amsa wanda nake bukata wannan shi yafi dacewa sama da ya ban amsa wanda nake so waɗannan da suka tambayi annabi yusuf me suka tambaya nabbina bi ta'wilihi ba mu amsar ne fassarar mafarkin mu abinda ya koya musu na gujewa shirka da koya musu tauhidi sun tambaya ne amma suna bukata ko ba ta bukata da suka zo tambaya me suke so fassarar mafarki me suke bukata tauhidi sai aka fara koya musu tauhidi hikima ce a wurin malami in an tambaye shi ka lura da mai tambayar ka sai ka bashi amsar da yake bukata ba amsar da yake so ba idan ya tambayi abin da yake bukata sai ka bashi amsar yadda ya tambaya amma in ya tambayi abin da yake so sai ka bashi amsar abinda yake bukata kamar abin da yake so wani lokaci kuma ka hada masa duka biyu duk wannan akwai Qur'ani akwai ayi tambaya ka ki bashi amsa gaba daya sai ka gaya masa abin da yake bukata akwai amsar da zaka gaya masa abin da yake so din akwai amsar kuma da zaka gaya masa abin da yake so tare da abin da yake bukata duka akwai Al-Qur'ani misali akan a tambaye abin da mutum yake bukata kuma yake so sai ka bashi amsar a haka Allah ya ce yas'alunaka 'anil anfal qul lil anfal lillahi war rasul sun tambaye ka akan abu kaza ka ba su amsar abu kaza da suka tambaya kage inda suka tambaya haka aka ba su amsa wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan kaga abin da suka tambaya shi aka ba su amsa amsa ta biyu ita ce kai tambaya sai a gaya maka sama da abin da ka tambaya kamar nan sun yi tambaya sai aka gaya musu sama da abin da suka tambaya domin ba su tambayi abin da suke bukata ba sun tambayi abin da suke so ne to sai a tsara musu ilimi kafin a ba su abin da suke so amma inda kuma za ka yi tambaya a ci ba ka amsa gaba ɗaya saboda ba shi kake bukata ba kuma abin da kake so din ba za ka samu ba shi ma kwashe Al-Qur'ani Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah ya ce suna tambaye ka akan rai ka ce musu rai al'amarin ubangiji na ne don haka ba za a ba ku amsa ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilmin da aka ba ku kadan ne sai Allah ya ci gaba da maganar ta ba zai sake ba su amsa ba kuma ba inda ya ba ku saboda sun baya bukatar sanin al'amarin rai na ubangiji don haka ba duk wata tambaya ce zaka amsa ba idan kana da hikima wata tambayar sai ka amsa wata tambayar ka amsa sai kai kwana wata tambayar kuma ka amsa yadda aka tambaye ka gurgudun mai tambayar da kuma gurgudun irin nau'in tambayar an tambayi Allah madau an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ahilla sai ga musu amsa daban da abinda aka tambaya yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj suna tambaya a ga musu jaririyar wata me yasa take fara yar karama rana ita koyoshi a ciki take amma wata sai ganta yar karama tana girma wai a gaya musu wannan scientific analysis suke so shi kuma Qur'ani nan yana so ya koya musu addini ne sai ya bar scientific analysis din sai ya ce musu ko kul huwa mawaqitu lin-nasi wal hajj ku rinka amfani da wata kuna gane yadda za ku yi aikin hajji ku rinka gane yadda za ku yi azumi kaga ba gaya musu abin nan scientific answer ba sai aka gaya musu spiritual answer ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce wato idan aka yi mafarki duk mai fassarar mafarki sai ya la'akari da cewa ba ko wani mafarkin zai zo zahirin abinda aka amsa shine zahirin abinda aka gani fassarar wani mafarkin kuma fassarar daban abinda aka gani daban don karka dauka duka mafarkai iri ɗaya ne fassarar su ma iri ɗaya yanzu wanda ya mafarkin giya sai ya zo ya ga giyar kuma ba ya ga inni arani a suru samra ba sai ya ce masa yasfi rabbahu samra amma wannan kuma sai ya ga gurasa ana caccakar gurasar kuma sai ya zama ashe kansa za a caccaka
ashe ba dole bane abinda aka gani na zahiri shine zai zama daidai a fasara mafarki yana da abubuwa iri iri to aka karka dauka zai zama iri daya kuma kar a fasara wa ne mafarki kai ka zo kai sai ka dauka fasara ta ku iri daya ce kowanne mutum gurgurdon mafarkin sa gurgurdon abinda zai faru da shi ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ashe ya halatta a kulle mutumin da ake zargi ko da laifin sa bai riga ya tabbata ba yanzu annabi Yusuf an ce a je a kulle shi sai an yi bincike ne haka ne su ma kuma wannan an je an kulle su kafin a yi bincike ne wannan yana cikin tsarin dokoki irin namu da kuma na kasashe kusan ko ina ma shine mutum in aka kai shi kotu kafin a gama tabbatar da laifin sa musamman in dai capital offense to ba za a ce sai an tabbatar da laifin sa ba sai a ce a je a kulle shi kare ya koma gida saboda kuma ba za a bada laifin sa ba ya je zauna a kulle sai an gama in aka yi aka samu cewa bai da laifi sai a sallame shi in ya so daga baya in akwai abin da za a biya shi na compensation ko a bashi hakuri amma ana zargin ka da mummunan laifi mai girma kuma a barka kana yawo a gari a za a kulle ka duk da cewa a lokacin ana ganin ka ana maka wato assumption of innocence ta yiwu ana ganin cewa kai ba kai laifi ba amma dai za a kulle ka kamar yadda aka yi wa waɗannan baka kan mutum ya ce an zalunce shi ai ba a riga an gama yanke hukunci ba aka rufe shi a ana iya rufe kai ana bincike kuna fahimta fa'ida ta gaba ita ce da yace ya sahi bayi sijil waɗansu suka ce fassaran ya sahi bayi sijil ya kira su da sahi bayi sijil li annahuma sahiba al-sijna muddatan tawila suka ce saboda sun dade a cikin kurkuku shi yasa yace ya ma'abota kurkuku kamar ma ya ji ya same su a ciki ne da kana ba a fuski gina fata ya lakin na kuma sabaka ku fi duku su sun shiga kafin sa wadan suka ce ma'ana ya sahi bai sijini bi ma'ana ya rafi kai abin nan ya rafi kayya fi sijin ya abokan zamana wanda muke zama tare wasu suka ce ma'anan sa su an yi idafar su ai a cikin ya sahi bai sijin ba a ce ya sahi bayya fi sijin ba sai aka jingira su a jikin sijin sai sai suka ce don ya nuna sun dade ne a cikin kurkuku to wannan kuwa malamai sun nuna cewa laifi ne a je a ajiye mutum a cikin kurkuku don za a yi bincike amma ba a yi binciken ba shi kuma yana zaune a can a yi dumping dinsa ana fahimta kamar yadda ake da shi da yawa a cikin kurkuku za ka je ka sa mutum an kulle shi bai ma san me ya kawo shi ba wani kuma ya san me ya kawo shi amma ya dade sama da inda an yanke masa hukuncin ma dade wanda zai yi a ciki da bai kai dade wanda yanzu yayi ba to ya kamata dukkan hukumomi su kula da wannan kuma haƙƙi ne da Allah zai tambaya a kai duk wanda suke prisoner suna da haƙƙi wanda ba za a ajiye su sama da abinda laifin su yake kai ba idan mutum aka ajiye shi sama da haka to lalle yana da bukatan compensation in kuma ba ai haka ba Allah zai tambaya a kai fa'ida ta gaba ita ce da yace uzkurni inda rabbika yace idan ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka wannan ya nuna cewa ashe ana iya neman alfarma a wurin kananan mutane ba yanzu wannan mutumi fa me matsayin sa kuku ne fa mai daba wa sarki abinci amma yau annabi Yusuf ya sauko kasa yana neman alfarmar sa yace in ka je ka tuna wa sarki mana labari wannan ya nuna cewa manyan mutane manyan ma'aikata ku rika sani ba kullum ake kwana a gado ba akwai lokacin da kake bukatar karamin ma'aikaci masinja ko lebura wallahi sai da shi wani al'amarin ka ya tabbata yanzu aka samu wani babba ne komai sai ya ce ayi amma sai ka samu wani karamin ma'aikaci sai rikita lissafi wani fayil ya bata a ran sai za a yi sai an sallame shi to kowane mutum da irin matsayin da Allah ya bashi zalincin da ake wa na ƙasa shi yake jawo har su yi haɗinci zai zama a rasa wani haƙƙi a nema a rasa su ɓoye saboda su ma an tauye nasu haƙƙin to tunda su ma akwai ranar su har annabi Yusuf yanzu yana ce masa udkurni inda rabbika waɗannan yaran da su da annabin Allah zaka kwatanta matsayin su amma yace in ka je ka tuna wa sarki ne akwai lokacin da kake bukatar kananan mutane da za su taimake ka a rayuwarka don ka karkare na matsayin kanana su ma akwai ranar su wani gwamna shi da direbansa yana bukatar wani abu ba a yi masa ba kuma direba ne shi ba kowa ba ne ya tuko mota ana tafiya an hau gada sai ce uga wallahi bacci nake ji sai fara haka da kan mota aka ce ya dai wallahi uga ban kariya bane tukunna kafin aka gane cewa wannan fa yana da haƙi inda zai rubuta a takarda ne ba wanda zai saurare shi yanzu kaga ko za a canja shi dai an dai san lalle shi ma ya kamata a dubi al'amarin ta kuma daga ban an kawo shi ba za a yi masa irin haka don haka ya kamata na kasa su ma a rinka kulawa akwai nasu haƙoƙin kuma akwai ranar da su ma duk yadda ka girma ba za ka iya ba sai da irinsu fa'ida ta gaba ita ce da ya ce wato da ya ce ba an tafi shefa wanda ya nuna cewa wallahi shetan ba karamin mugu ba ne yanzu ka dubi abin da ya masa tun yana karami amma ya biyo shi har nan yana cikin kurkuku ma amma ya je ya sa sarki ya manta da shi saboda shi kullum annabi yusuf sai ya dinga zama a cikin matsala don allah ne annabi yusuf ya masa to wannan shi ne tsananin adawar da shetan yake da shi a kanka yanzu in mutum ba mara hankali ba ne na ƙarshe har ya ɗauka shetan abun ado ne da zai yi kwaikwayon wani abu na shetan abokin adawarka da yake so ya ga duk inda za a yi ka wahala ka halaka kuma ku je lahira ku shiga wuta tare ai ba wanda zai bi hanyar shetan wallahi sai wanda ya fi kowa wauta da rashin hankali fa'ida ta gaba ita ce duk yadda shetan yake gaba da kai kuma yake shirya maka sharrinsa amma kuma ta wani wurin in a wurin mumini ne zai yi sharrin zaka cutu Allah ya ce falabisa tisijin bibi a fini sakamakon sharrin shetan sai da annabi su ya kara shekaru ba fa shekara ba a cikin kurkuku amma a wurin Allah kuma sai Allah ya canza ka ya zama maka alheri menene alherin shi ne abinda za mu ji a gaba yanda Allah ya sa a sanadiyar daɗewarsa kuma ya zama Allah ya zo ya fito da shi yana cikin kurkukun sai zama yana fitowa kuma sai zama innaka al-yawma ladaina makinun amin sai ya fito da karfinsa ta yadda inda daɗin ya fita da ba dole ya samu wannan matsayin ba amma da kewarsa a kurkuku ya sa sarki ya zo yi wani mafarki mai ban mamaki mai ban tsoro wanda ya ce a nemo fassara aka rasa sai wannan mutum ya tuna ya ce oh ai akwai wani a cikin kurkuku da ya ce in tuna a aike ni in je in nemo shi to nan shi ne annabi yusuf kuma sai ya zo da darajarsa a matsayin duk gari an kasa sai shi ne kadai zai iya aka ɗauko shi da kurkuku a matsayin da za a bude a ce masa fita cikin wulakanci yanzu sai dai a rako shi daga kurkuku kuma da jiniya sarki ne ya aiko ana neman sa to kaga shedan ya yi sharri daga baya kuma sai ya zama masa alheri shedan duk abin da ya zaka wahala amma a ƙarshe kuma natijar ita ce za ta yi maka kyau wa qala al maliku Allah madaukakin sarki yace wa qala al-malik kuma sarki sai yace inni ara sab'a bakaratin sima ni nayi mafarki naga shanu guda bakwai kosassu masu mai masu kiba yakuluhunna sab'un ijab wadansu shanu guda bakwai kanjamammu suna cin wadannan masu kiba wa sab'a sumbulatin qutb a gefe guda kuma na ga zangarniya guda bakwai fara wa ukara ya fita ga waɗansu kuma guda bakwai ɗin busassu ya ayyuhal mala'u ya ku taron manyan gari ko kuma taron manyan malamai da bokaye masu fassarar mafarki ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya ku bani fassarar wannan mafarki nawa in kuntum li ru'ya ta'burun
idan kun kasance masu fassarar mafarki. Kalin sai suka amsa da cewa abdu'atu ahla, wannan ai kwashe-kwashen mafarki ne. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahla bi alimin, mu ba malamai bane wajen fassarar irin wannan mafarki. Allah madaukakin sarki ya juya aka lazzance, ya fita daga cikin kurkuku, yanzu kuma Allah ya kawo mu labari cikin gari. Waɗannan yara an dawo da su, kuma wancan da ya aiki ya ci gaba da aikin sa, wancan an tsire shi. Ana nan an yi shekaru har an manta yanzu da labarin Yusuf kwata-kwata. Abinda ya sa aka kulle shi an gama da shi, an manta da labarinsa. Ka san yadda rayuwa take, in aka daɗe ba a yinka sai a manta da kai. Don haka labarinsa ya ƙare a cikin gari yanzu. Fitinar da ake ji yanzu ta lafa, mata sun daina wannan hayaniyar. Imra'atul Aziz tana can harkarta, an kulle shi, magana ta ƙare, bukatarta ta biya. Ana nan sai sarki, yanzu kuma labari ya koma kan sarki gaba ɗaya. Da kullum ana magana a kan Prime Minister, amma yanzu kuma sai ga sarki da kansa, the King. Wannan sarki Imam al-Qurtubi ya ce sunansa Ar-Rayyan ibn al-Wali. Shi yana daga cikin sarakuna, Allah ya kira shi al-Malik, ya ce sarki, bai kira shi Fir'aun ba. Duk da cewa kasar Masar sarakunansu ana kiransu Fero, ana kiransu Fir'aun. Amma dalilin da ya sa shi ne, akwai zamunan da sarakunansu Fir'aunomi ne, su ne irin waɗannan da yanzu ake da su, wanda aka ajiye su na tarihi, wanda mutane suke zuwa suke ganin su, waɗanda ranar muka yi magana a kansu tun lokacin mukaddimar sura. Amma akwai kuma sarakunan da suka yi mulki tun a da, empire ɗin farko, waɗanda suka yi mulki, waɗanda su sarakuna ake kiransu, ba a fara yin mulkin Fir'aunomi ba. Fir'aunomi daga ƙabilar Ibtawa ne. Amma waɗanda suka yi mulki kafin wannan lokacin, su kuma ana kiransu sarakuna, saboda su asalin tushensu Larabawa ne, in ji waɗansu malamai, ko kuma Kan'aniyun ne. An gane ko? Waɗannan mutane su ne ƙabilar Hiksus. Waɗannan mutane sun yi mulki tun daga shekarar 1900 zuwa 1525 BC. Ku gane magana? Tun daga shekara 1900 kafin Annabi Isa alayhi salam, suka yi mulki, suka yi shekara 525 suna mulki. Daga 1900 zuwa 15, an gane ko? Zuwa 1525. A daga 1525 zuwa 1900 na kenan. To waɗannan shekaru da suka yi suna mulki, a lokacin ne aka samu wannan labarin na Annabi Yusuf ya faru. Daga waɗanda suke mulki a lokacin, ba a fara yin Fir'aunoni waɗanda yanzu ake zuwa ake ganin gawawwakinsu ba. Ana fahimta? Shi yasa in ka je ka ce a nuna maka sarkin zamanin Annabi Yusuf, shi babu shi. Saboda lokacin civilization ɗinsu bai fara yin abin da yanzu kake gani, wanda suka fara ajiye gawawwakin sarakunansu, kuma su gina musu wannan manya-manyan ahram da yanzu ake zuwa ake gani na pyramids ɗin nan ba. To wannan sarkin na wancan lokacin sai ya mafarki. Duk da cewa lokacin ƙasar Masar ta ci gaba, babbar ƙasa ce, kuma da take da jihohi da yankuna waɗanda suke ƙarƙashinta a gefe da gefe, kuma tana da mutane da yawa, bisa ga siyakin abinda za mu gane a cikin waɗannan ayoyi. Sai sarki ya mafarki, sai ya gan shi ga shanu masu mai, ƙosassu masu ƙiba, amma kuma sai ya ga ƙanjamammu waɗanda su ba su da ƙiban suna cinye waɗannan masu ƙiban. Kaga wannan abu farki ne, da ita kashi kaga irin wannan zaka ce kai ba a saba ganin irin wannan ba, ya kamata ka gane me ya ci. Sannan kuma ya ga zangarniya guda bakwai waɗanda suke kwarra koraye ke kodon, sannan ga waɗansu kuma busassu guda bakwai. Sai wannan abin ya dame shi, ya tashi da yake kai shi yana so ya gane fassarar wannan abin da ya gani. Don haka sai sa aka tara masa manya-manyan malamai da bokaye, saboda zamaninsa zamani ne wanda aka yi fice a kan fassarar mafarki,
kuma ake takara tsakanin bokaye akan kwarewa a fasarar mafarki. Kun san kowane annabi in yazo yakan zo da mu'jiza ne domin ya gagari abinda mutanen garin sa suka kware akan. To annabi Yusuf tunda mutanen sa a lokacin abinda suke takama da shi kenan fasarar mafarki. Kuma ana yayin yawan yin mafarki su kuma sai su rinka takara a tsakanin su wajen fasarawa. To shi yasa sai yake cewa shi a fasara masa sai ya tara su. Ana fahimta ko? Shi yasa suke cewa daga cikin abin da za ka riƙa gani na legacy ɗin kayan tarihi na ƙasar Masar a yanzu akwai inda za ka riƙa ga hotuna painting wanda za ka ga hoton mutane ka gan su kaman mutane kaman kuma cartoon wasu kuma ka ga wasu rumus wasu symbols ko ka ga alamar wani abu an sa an soke sai suka ce rumus ne irin na mutanen da na civilization ɗin mutanen zamanin annabi Yusuf bokayensu waɗanda suke fassarar mafarki domin waɗannan rumus ɗin alamomi ne na koyar da wanda bokaye suke koyar da fassarar mafarki in ka ga alama kaza to tana nufin in mafarki abu kaza ne ga yadda zaka fassara kamar yadda malamai a yanzu suke bugun ƙasa su zana abu ko to haka su ma lokacin suke zanawa sai aka sa sai a bar shi a matsayin allo da ake koyar da bokaye to sai aka rinka ajiye shi sai zama kayan tarihi wanda har yanzu suka ji za ka irin sa kuna fahimta ko to sai zama sun kware a wannan harkar shi sai kira su sai ce su fassara masa wannan mafarkin sai suka ce ka kowa ya gagara suka ga wannan mafarki ya fi ƙarfin ya fita daga formula wanda suke iya ajewa don a gane duk rumus ɗin da suke amfani da su wannan ya fita a ciki calculation ɗin nasu ya kai to sai suka ce mishi wannan ba mafarki bane ya ce musu nabbi'ni abin nan ya ayyuhal mala'u abduni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya abun ay ayyuhal sadatul ashra akhbiruni bi tawili ru'yaya hadhihi ku bani labarin wannan mafarkin in kuntum li ru'ya ta'budun in kun ce ku masu fasarar mafarki ne a kun ce kun iya za ka duk fasarar mutane suke yau ga ci ni sarki da kaina kaga kowa zai so a ci shi ya ci amma duk suka gagara shine suka ce kai a duha su ahla amma da jin su karbi defeat su ce su ba su sani ba ce so ga in an zo kansu shine karshe don haka don su kwantar ma sarki da hankali sai suka ce da shi a duha su ahla wannan ai kwashe-kwashen mafarki ne shiriri tar mafarki ne haɗe-haɗe ne adza jam'in na abdir abdir kuma shine jam'in da zaka tara kirare ko wato karare ko sanduna na itatuwa daban-daban sai ka dunkula su kamar yace wa kubbi yadika dikkan fadribihi wala tahnar kamar da zaka dauki tsintsiya ka tattara su da yawa don ka zo tsintsiyar ka dauki na ice kaza ka dauki na abu kaza ka hada ka dunkula shine dikkan sai suka ce ai wannan mafarki ne wanda yake combinations kala-kala wannan confusion ne ai shine ma'anar azghasu ahlam suna nufi da wannan shiriri ta ne kawai bai da fassara wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin mu irin wannan mafarki mai shiriri ta mai hade-hade ba ma fassara irin shi ba su karbi shi cewa su ba su iya ana fahimta ko shi sarki gaskiya bai da darama wannan shine iya abinda Allah ya gaya mana anan me zai faru a nan gaba bayan su sun gagara shi kuma sarki yana gani wannan mafarki yana da muhimmanci ya san fassarar sa shine abinda darasi na gobe zai gaya mana akan me ya faru bayan su sun gagara amma kafin nan ga kaɗan daga cikin abinda zamu fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta guda biyu na farko shine yadda sarki ya haɗa waɗannan mutane su ba shi fassara yana musu tambaya ya nuna muhimmanci yadda shugabanni ya kamata idan al'amari ya taso ya dame su su rinka contact din malamai yanzu idan wannan mutum yana arne kuma arna bokaye zai kira su ba zai yanke hukunci ba yana neman shawarar su sai na kuma ga sarki ko gwamna ko shugaban kasa da shi musulmi ne amma abu zai faru ba zai rinka tuntuban malamai yana jin me ya kamata a yi ba akan al'amarin da ya shafe shi haka wajibi ne shugabanni su rinka tuntuban malamai domin su rinka samun shawarwari don kar su rinka fadawa a cikin kuskure fa'ida ta gaba ita ce wato wani lokaci mafarki sai zama shine sababin ci gaban mutum da kuma faduwarsa annabi Yusuf alaihi salam mafarki ya fara yi ya zama daga wannan mafarkin aka sha wahalar da aka sha yanzu kuma wani ya yi mafarki da a madadinsa amma sanadiyar mafarki kuma zai samu ya tashi daga baya za mu ji sakamakon da zai samu sakamakon fassarar wannan mafarkin fa'ida ta gaba ita ce da suka ce azzatu ahlam wannan bukabara ce ifadi kuma yana daga cikin abin da yake da muni a musulunci abinda baka sani ba sai kai kafakan ko kace ba haka bane kai kace ban sani ba duk abinda baka sani ba kace ban sani ba shi ma rabin ilimi ne amma malami ya kame to ya zama daidai da irin waɗannan bokaye su ba sani ba kuma ba su ce ba sani ba fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mutum in zai liƙa wuya ya liƙa wuya tun da wuri kada daga farko kace kai alamar kame in baka sani ba ban sani ba zaka huta kuma wanda ya tambaye ka zai ga mutuncinka saboda kai kokarin ka fadi ba daidai ba in yazo ya gane cewa ka fafta wallahi mutuncinka ya zuba shi yasa waɗannan da suka ce azghasu ahlam kuma annabi Yusuf yazo ya fassara daidai su kuma ba kaga girma ya fadi kenan don haka wannan girman yana iya faduwa akan kowane malami mai son fadar abin da bai sani ba sannan fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce cewa wato kafiri ma ashe yana iya mafarki kuma ya zama daidai mun ce kaɗan ne ake iya samun irin wannan amma al-imam ibn al-arabi ya ce yana iya yiwuwa a samu kafiri ya mafarki kuma ya zama daidai wannan sarkin a lokacin kafiri ne amma kaga ya mafarki kuma fassarar mafarkin da za a zo mu ji ya zo ya tabbata ya zama daidai lokacinmu ya cika za mu tsaya haka gobe akwai sauran karatu abinda muka faɗa ne dai Allah ya yarda mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.